sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Wani ɗan Nijar da ya ce shi ne ya gano gawawwakin sojojin Amurka huɗu da aka kashe a watan da ya gabata, ya ce ya same su ne cikin jini an kuma cire musu kakinsu na soja. Adamu Abubakar ya faɗa wa sashen Faransanci na muryar Amurka cewa shi ne mutumin da ya fara ganin gawawwakin bayan da aka yi musayar wuta ranar huɗu ga watan Agusta tsakanin dakarun Amurka na musamman da 'yan ta'addar da suka kai musu harin kwantan ɓauna a ƙauyen Tango-Tango da ke yammacin ƙasar Nijar. Abubakar da ke zama mazaunin ƙauyen Tango-Tango ne ya ce lokacin da ya gano gawawwakin yana neman matarsa da 'ya'yansa ne a kusa da gurin. Ya kuma ce ya samu sojojin biyu cikin mota na uku kuma kwance a ƙasa. Da aka tambayi Abubakar ko sojojin na sanye da kayan sarki lokacin da ya gansu, ya ce ɗaya babu kaya jikinsa, saurin biyun ma suna sanye ne kawai da gajeren wando, an kuma ɗauke duk makamansu da kayayyakin aikinsu. A jiya Juma'a muryar Amurka ta tambayi ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon domin ta tabbatar da labarin, amma sai mai magana da yawun ma'aikatar ya ce yanzu haka ana gudanar da bincike, ba za su iya magana a kai ba har sai an gano abin da ya faru. A jiya Juma'a ne aka fitattaki mayakan kungiyar ISIS daga wasu garuruwa biyu da suke rage a hannun mayakan akan iyakar Iraq da Siriya, biyo bayan wani hari da dakarun kasashen biyu suka kai musu. Kungiyar ISIS mai ikirarin kafa daula ta shiga wani hali bayan da ta rasa wasu garuruwa da take da ƙarfi a Siriya da Iraq, bayan da ƙarfafa hari a birnin Deir-Ezzor na Siriya da Al-Aqim na Iraq, yasa kungiyar ISIS ta sami ikon ƙaramin yankin a bakin iyaka. Sojojin Siriya sun fitar da sanarwar cewar sun kwace ikon birnin Deir al-Zor da ke zama hedikwatar gudanar da ayyukan kungiyar ISIS, wanda kuma hakan ya shafi yadda suke tafiyar da harkokinsu. Dakarun Siriya sun fara kai harhara a kan birnin Deir-Ezzor tun watan Satumba, bayan da birnin ya faɗa hannun kungiyar ISIS tun shekaru uku da suka gabata. Yanzu haka dai tawagar injiniyoyin rundunar sojan Siriya na neman sauran ababen fashewa da mayakan kungiyar ISIS suka gudu suka bar su a baya. To labarin duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan majalisun Amurka sun samar da wani takunkumi kan sojojin Myanmar kan abin da suke wa 'yan kabilar Rohingya, yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke shirin fara ziyarar kwanaki 12 a gabashin Asiya, wanda kuma zai haɗu jami'an gwamnatin Myanmar a taron kolin yankin. Ranar Alhamis ne aka gabatar da ƙudurin takunkumin a majalisar tarayya. Jiya Juma'a kuma aka gabatar da ƙudurin ga majalisar wakilai, wadda ke neman a sabunta yarjejeniyar cinikayya da kuma tsaurar da shigar da kayayyaki Myanmar, wadda kuma aka fi sani da Bama. Tsaurara matakan dai wani hukunci ne kan yadda sojojin ke yi wa musulman Rohingya a jihar Rakhine da ke arewacin Myanmar, da yake magana a zauren majalisa. Ɗan majalisa Elliot Engel ya ce 'yan majalisun na son amfani da takunkumi wajen aikawa da bayyanannen saƙo ga shugabannin Myanmar baki ɗaya na sojoji da na farar hula, da cewa dole tashin hankalin ya dakata a kuma hukunta duk waɗanda suka aikata ba daidai ba. Wasu ƙungiyoyin kare 'yancin bil'adama kusan 60 ne suka shiga wannan tattaunawar da ake akan Myanmar a wannan makon, inda suka aika da wata wasiƙa ga sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da sakataren baitul malam Amurka Steven Mnuchin. Cikin wasiƙar sun nemi Amurka ta ƙaƙaba Obama takunkumi akan yadda sojojinta ke yi wa 'yan Rohingya kisan ƙare dangi. Jiya Juma'a Amurka ta kaiwa mayakan kungiyar ISIS hari ta sama arewacin Somalia a cewar jami'an ma'aikatar tsaron Amurka. Rundunar sojan Amurka da ke aiki a nahiyar Afirka ta fitar da wata sanarwa da ke tabbatar da cewa sojojinta sun kashe wasu mayakan kungiyar 'yan ta'adda a wasu harhare biyu da aka kai ta sama kan 'yan kungiyar. Shugaban karamar hukumar Kandala, Jamal Muhammad Kurshe, ya faɗa wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa wasu makamai masu linzami sun afka sansanin mayakan kungiyar ISIS da ke ƙauyen Buka, mai tazarar kilomita 60 daga Kandala a yankin Puntland. Ya ce kafin a kai harin, mazaunan yankunan sun ji ƙarar jiragen sama.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne.
Na gobar mayana godiya ga ubangijin muwa godiya ga ubangijina shahara sanadin
ilimi da ala to madalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotannin mu na farko da na biyu za su yi magana akan cutar zazzabin cizon sauro, wato malaria, musababin kamuwa da ita da kuma illolinta. Rahoton mu na uku zai magana akan ranar yaƙi da cutar shan inna, wato polio, da ya gabata, a inda hukumar lafiya matakin farko da ke jihar Bauchi ta kaddamar da yaƙi da cutar ta hanyar aiwatar da rigakafin cutar shan inna. Rahotonmu na hudu zai magana akan yaƙi da cutar tamowa da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta haɗa gwiwa da wasu ƙungiyoyi domin yaƙi da cutar na tamowa a jamhuriyar ta Nijar. Shi kuwa rahotonmu na biyar zai yi magana ne akan tazarar iyali, alfanunsa, da kuma irin matsalolin da ke tattare da shi shirin na tsarin iyalin. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, gaida Muhammad Nasir.
Godiya ga Ubangijinmu da ya faɗaɗa saddaina, ya armasa fusuhata, ya tausasa lafazina, mai karatu karkamanta. Shahara na taho bayana, wanga zango ne na biyowa, a ciki na gwagwar bayana. Kan batun waƙar siyasa, na yi zango a batuna, nan na san jayi na kaina, na jibantar lamburana. Yau ina buga sidikana, in sayar muku ƴan uwana. A iyaye na siyasa, ba ni manta abin yabona. Sanu kofar mata shi ne gangaren na gaban gawana, sani har abada fa'ala, ba ni mantawa da kauna. Shahara sanadin
ganin irin illar da cutar zazzabin cizon sauro ke wa al'ummar Afirka, musamman Najeriya. Masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da faɗakar da al'umma hanyoyin da ake kamuwa da cutar. Mustapha Nasiru Batsari na da cikakken rahoto daga Minan jihar Neja.
Kwararru akan harkar kiwon lafiya na ci gaba da faɗakarwa akan illar zazzabin cizon sauro a jihar Neja, Najeriya. Masana kiwon lafiyar dai sun tabbatar da cewa sauro ne kawai ke haddasa zazzabin malaria a duniya. A saboda haka kawar da sauro daga doran duniya shine zai kawar da cutar ta malaria. Kamar yadda kwararren likitan yara a jihar Niger Dr. Ibrahim Abdullahi yayi karin bayani.
Sauro kadai ke haddasa ta. Abun ma mamaki sauron nan kuma ciwon nan yakan kama su dabbobi. A rubuta amman ban iya tuna ko wasu irin dabbobi amma yana kama dabba ban da mutum amma nan mutum daga mutum ne akan diba a ba wani to shi sauro Haji Mustafa sauro yana bani mamaki idan macen dan Adam ta haihu macen sauro ta haihu yau dukan suka haihu yau bayan kwana 42 kaga mace ta ce ta haihu kwana 40 bayan kwana 40 ta ce ta ci ga 40 ko to shi sauro 40 din nan shine kwandikinsa na duniya zuwa kwana 42 amma duk yake haddasa wannan fitina cikin kwanaki 42 nan ya hayayyafa har yayi jikoki da tattaba kunne da ware ne cikin wannan kwanaki shi yasa muna kashi suna karuwa muna kashi suna karuwa na wani lokaci kuma a matsayina na wanda yake mini likita ne fafatukan mu na kare rai ne nikan ga cewa mu ɗan adam ba mu kyauta ma sauro ba saboda halittar shi Allah ya sauro bai da abinci sai jinin ɗan adam kuma mun ce kai ya cije mu to shi kuma sauro baya ji in ya cije ka sai samu ka cuta in ya dibo jinin wancan in ya zo wurin ka zai cije ka in ya sa bakin nan nashi kamar allura sai ya kai can kasa inda zai dibi jinin nan sai hura wanda ya dibo can wanda ya riga ya zama kamar yadda muke cin abinci mai kashi to jinin nan da ya dibo ya mishi amfani sai tsula ma wannan sai kuma dibi sabon jini sai ya tafi
daga nan dibo cuta ma daga ta wani dandaban
daga wani ne zai dibo ya kawo to amma shi sauro kuma inda duka ga yake zama to yakan zama ni cikin garewani cikin datti cikin kananu inda ruwa ke taruwa anan ne yakan zauna ya hayayyafa din yayi kuma sai fara yawon shi na neman wanda zai ci zaya ba
cutar zazzabin cizon sauron dai tana kama kowane irin jinsi na dan adam amma tafin illa ga yara kanana kamar yadda Dr. Ibrahim yayi karin haske
yana ma manya yana ma yara yana da ma yana ma mata yana ma maza amma abin da muka fi sani a asibiti shine illan shi yafi kasancewa ga yara yafi aika su yafi musu rauni sosai kuma idan yara suka kama da yawa suka mutu fiye da inda ya kama manya ne sannan kuma yafi illa ga mai ciki saboda ita mai ciki lokacin da take da ciki to jikinta ya dan rauna da kadan bai da karfi kamar na yadda wadda ba ta da ciki dalilin cikin nan nata to idan kowane abu ya shige ta na cuta ba ya yayi karfi to shi yasa za ga muna maganan cewa malaria muna so a kiyaye ga mai ciki kuma muna kiyaye ana so a kiyaye ga yaro
Dr. Ibrahim Abdullahi kwararren likitan yara a asibitin kwararru ta IBB da ke nan jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
bincike yana nuni da cewa kashi 60% ne na marasa lafiya da ke zuwa asibitoci na fama da zazzabin cizon sauro wato malaria. Halimatu Abdullahi ta tattauna da malama Hauwa Muhammad Abdullahi jami'ar da ke kula da lafiyar al'umma da ke asibitin mazabar Zango a karamar hukumar Gumel da ke jihar Jigawa.
Gaskiya muna samun patient kan suna zuwa mana da complaint din zazzabi. Idan suka zo zazzabi gudawa amai za mu tura su zuwa gwaji. Idan an yi gwaji an je lab an yi gwaji mun tabbatar malaria ce za mu dora su akan magani. Idan muka dora su akan magani za mu ce mutum ya sha na kwana 3 ko na kwana 5 sai ya damu dada ganin yanda jikin yake. Idan still jikin akwai ba ci gaba za mu dada tura shi lab a ƙara yin confirming a gani akwai malaria. Idan babu ita sai mu dora shi akan wani maganin ko kuma mu sake yin test mu gani ko typhoid ne sai mu dada canja mishi maganin.
Na to kusan yanzu za a iya cewa shi wannan zazzabi na cizon sauro yafi illa ga kananan yara wanda yana saurin halakar da su ko kuma mace mai juna biyu wanda har yana taba dan cikin ta idan ba a yi gaggawa ba wanda wani lokacin kuma wasu za su zauna da yaran a gida ba a zo asibiti an yi gwaji ba idan yaro ya kama zazzabi a ce ko maye ne ma ya kama shi ko wani abu makamancin haka in mace mai juna biyu ce ita ma tana zazzabi ba a yi gwaji ba ba a yi komai ba sai a je a siyo mata magani hakanan kawai ta kama sha ba tare da an gano matsalar
tun farkon zuwan fashion ma a gurin awo muna faɗa musu irin wannan matsaloli ya kamata mace mai ciki da zarar ta samu ciki zuwa wata 4 ta fara zuwa awo to anan wajen awon muke musu bayani muhimmancin shiga gidan sauro. Muhimmancin shiga gidan sauro na shine the first abin da ya kamata mai ciki ta kiyaye. Dan idan ka kiyaye kana shiga gidan sauron, sauron ma ba zai cije ka ba, bare ka kamu da jinyar. Idan mun musu bayani akan wannan, kuma akwai magani da muke ba su SP wanda suke sha a gaban mu guda uku, amma ba ma fara ba mace mai ciki sai ciki ya fara motsi. To anan a lecture din muke gaya musu, idan kana da karamin yaro, da zarar ka ga magariba ta kawo kai, kai masa shimfiɗa ka daura masa gidan sauro ka sashi, domin ita malaria nan tana illa ga masu ciki da kuma yara kananu. Idan ta kama yaro ba za ka farga ba, shi yaro yana wasannin sa, lokacin da kaga ya kwanta to ta ci jikin sa. Mun zo ana yin PCV, zaka ga PCV din yaro yayi kasa, ko mace mai ciki ta zo da zazzabi tana jin dumin jiki bata kula ta zo ba, kuma a samu bare a ga iya adadin jinin da yake jikin mace mai ciki ya ishe ta ko kuma tana bukatar ƙari, shine muke ba su ma iron phosphate a cikin magungunan mu na awu dan ya taimaka musu, wato maganin ƙarin jini ba na shine muke ba su, saboda yanzu jinin ya zama su bi ne suke amfani da shi ba ita ɗaya ba. To muna kira ga mata yan ƙauyukan nan rigage wanda suka ji sun suka je gida za su sanar ma da wanda basu ji ba.
Hawwa Muhammad Abdullahi kenan, jami'ar kula da lafiyar al'umma a asibitin da ke mazabar Zango a garin Gumal. Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga karamar hukumar Gumal a jihar Jigawa.
Da lafiya matakin farko da ke jihar Bauchi ta gudanar da bikin gangamin yaki da cutar shan inna, wato polio, bikin da ya zo daidai da ranar da hukumar lafiya ta duniya, wato WHO, ta keɓe domin ƙara ƙaimi wajen yaki da cutar na shan inna. Amina Abdullahi Girbo na da rahoto daga Baucin Yakubu.
Da yake marabtan baki, daraktan lafiya na karamar hukumar Bauchi, Alhaji Bako Garba Gamawa, ya bayyana matsayin cutar a jihar Bauchi.
World Polio Day ya fata da Bauchi mu mai celebrated, bai ga ta abu Bauchi a waya ba. Yanzu mun shekara fiye da biyu ba mu samu ayyukan cutar polio a Bauchi state ba. Wannan abin farin ciki ne, abin alfahari ne. Saboda haka World Polio Day nan kuma ba tare ba wai iyamu bane, mun samu lasarar nan ne ta halin taimakon iyayen kasa sarakuna, ta halin taimakon shugaban addini, ta halin taimakon kuma partner tsumu wanda ba zauna ba ba su kwanta ba. Kuma na ƙara godiya ga tim ɗin makama babba, His Excellency Barzani Abubakar, through his 5-point agenda ana samun nasarori, muna ci gaba kuma ba tare ɓata lokaci ba, muna farin ciki da wannan rana, kuma muna godiya har gobe da taimakawa da ake yanke cin wannan nasara.
Daraktan lafiya kenan Alhaji Bako Garba Gamawa. A bangaren iyayen kasa, hakimin cikin gari Alhaji Nuru Adamu Jumba.
To alhamdulillahi an fahimci wannan, kuma an ci gaba, ana ƙara ci gaba. So muna kira ga iyaye su daure a wannan matakin, su ba da ƴaƴansu a ɗiga musu wannan magani. Alhamdulillahi an ce an yi shekara uku, wayan sun ce sun shekara hudu, wayan sun ce an yi wata 50 da wani abu. Maganan dai shi ne an daɗe ba a samu wannan cuta ya fito ga kowane yaro ba a jihar Bauchi. Saboda haka ya nuna cewa akwai ci gaba. So za mu ƙara kira ga iyaye su bar ra'ayi a yi wa ɗaya'yansu a ɗiga musu wannan magani. sannan kuma immunization na yau da kullum da ake yi shi ma ya kamata iyaye su bada haɗin kai kuma nan zan yi amfani da wannan dama in kira ga masu anguwanni da masu gundumomi musamman waɗanda akwai facility akwai asibiti na hukuma a kasashen su su sa ido su zama sun kasance da su ake aikin ba wai a zo a ba su labari kaza ba ka je in abuwanka akwai asibiti ka rinka zuwa asibitin nan lokaci lokaci ka rinka gani me yake faruwa shin mutanen anguwanku da makwabtanku suna zuwa suna cin gajiyan wannan al'amari shin asibitin suke aiki din nan in abinda aka ce su akwai matsala in akwai matsala kun fi mu sanin inda za ku je ku faɗa cewa akwai matsala idan suna aiki daidai wallahi za ku ƙara musu ƙarfin gwiwa za su yi aikin nan wa mutanen mu suke yi duk wanda zai kawo rashin gaskiya a cikin aikin sa in yi ga shugaba yana dubawa zai yi tunani so ina kira gare ku ba ma kira ba ina ba ku umurnin kan cewa ya zama wajibi gare ku duk sati ya kasance ka ziyarci wannan asibiti dake kasanka akalla sau daya
hakimin cikin gari kenan Alhaji Nuru Adamu Jumba Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A jamhuriyar Niger, gwamnati ne ta haɗa gwiwa da wasu ƙungiyoyi domin yaƙi da cutar tamowa. Inji wakilinmu Shu'aib Mani.
Haɗin gwiwar gwamnatin jamhuriyar Niger da ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa masu tallafawa don tabbatar da ƙoshin lafiyar ƙananan yara da wani taro na hiddo da wata dabara ta yaƙi da cutar tamowa ga ƙananan yara a cikin wani tsarin proje mai suna Bébé mère.
Ce matin, je prends donc la parole au nom de l'UNICEF et du PAM, co-financeurs de cette activité pour la lutte contre la maladie.
Malama Mawa Soro Kenan, mais magana da yawun kungiyoyin UNICEF da PAM ke bayani bisa kan wannan fasaha ta magance matsalar tamowa ga ƙananan yara da ta yi kamari bayan da ƙwararrun likitoci suka yi bincike a kai a cikin jihar Maradi. Malama Mawa Soro ta ce rashin lafiyar ƙananan yara abu ce wadda ta tsaya ma gwamnatin Nijar da sauran ƙungiyoyi a zuciya. A cikin wannan tsari na kokowa da tamowa a cikin jihar Maradi za a ɗaukar ƙwararrun ma'aikata har kimanin 192 sannan da gidaje 615 domin ba da horo ga wayan. A dakile tamowa Dr. Nasiru Usman daraktan yaki da tamowa a ofishin ministan kiwon lafiya a Niger ya kawo roma wannan fasaha da matakan yaki da tamowa ga ƙananan yara a cikin jihar Maradi
in uwaye da kansu suna daukar yara suna kwatanta da wanda bai tamowa da wanda ya kusa shiga tunda wuri tun kamin ya shiga a magance to insha Allah a cikin jihar Maradi za ku ga wannan ciwo na tamowa yare me kowace shekara aka bincike sai zamana a jihar Maradi ce nake da mahi yawancin tamowa to shi yasa wannan fasaha aka zaba a sakin jihar Maradi in aka samu aka ci mu gurin da aka sa gaba to insha Allah za a jihar Maradi tamowa yare da wari an dan kwatanta ta ne a jihar da magaram cikin da fasaha din ne kadai aka kwatanta ta aka ga yayi mata suna samu suna aiko yaran su kaga tamowa tana rigewa kenan sai muka ce to bari mu dauko wannan fasaha mu sa ta a cikin jihar Maradi inda muke da yawancin tamowa kuma za a ci mu gurin insha Allah ciwon tamowa zai rige a jihar Maradi kuma ka kaji jihar Maradi yaso zamu je jaha-jaha har mu kai ga mun rike wannan ciwon tamowa insha Allah Niger to kiran da zan ma mahalarta taro da kuma su ma wadancan al'umma wanda za a yi da su shine su ba mu goyen baya surtu mer in suka koma gida su jawo hankalin al'umma ta ba da goyen baya a yi wannan aiki a cikin gurin wannan aiki
Shu'aib Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Niger
duk da alfanun da masana harkar kiwon lafiya ke ta bayyanawa iyaye mata da kuma ma'aurata game da tazarar iyali wasu iyaye mata da suka rungumi tsarin sun bayyana alfanunsa gare su da kuma akasin hakan Muhammad Salisu Rabiu na da cikakken rahoto daga kanan Dabo
yayin da hukumomi ke ta jan hankalin iyaye mata muhimmancin tazarar iyali wajen tabbatar da al'umma mai cikakken lafiya a Najeriya wasu mata sun bayyana irin matsalar da suka samu bayan sun fara amfani da magungunan na tazarar iyalin
to yana da amfani ta wani bangaren samun haka lafiyar yara da lafiyar jiki da tsafta idan aka samu space tsakanin wannan haihuwa da wannan haihuwa to wani bangaren kuma yana da cutarwa ta hanyar yan mutum ya amfani da shi wani lokacin shikenan ba zai kara haihuwa ba.
Ke kin taba amfani da wannan magungunan yin wannan tazarar iyali?
Eh, na taba.
To da kika yi kin samu wani koma baya ko kuma wata nakasu da wannan magani?
Eh, na samu kware.
Kamar me?
Kankantar da nonon mace yake wannan pills da ake sha. Saboda nima na experience din wannan kuma sai da na haɗu da wata da take bayanin ita ya mayar mata da mamanta kamar na masu rigar dangi take faɗa shi yake janyo wata dan nima na fahimci da cewar shi din ne.
Ta wani bangare idan aka kalli shirin tazarar iyali ko dan lafiyar uwa yana da kyau a ce an tsara iyali, amma kuma ta wani bangaren tazarar iyalin yana da matsala tunda mafi yawancin mutane zaka ga idan suka je aka sa musu ayan abubuwan da suke saka na tazarar iyali zaka ga yana ba su matsala, zaka ga wata jini ya balle mata an rasa yanda za a yi ko kuma wata ya kumbura ta ce ta kiba ba tare da ta san me yake faruwa ba.
Ke kin taba amfani da shi?
Ni ban taɓa amfani da shi ba, amma na ga wanda suke amfani da shi kuma matsalar ta faru.
Da matsalar ta faru wani mataki suka ɗauka?
Eh, to wata je wacce na sani matsalar ta taɓa faruwa haka time ɗin mamajin ta zai nan sai makota suka ɗauke ta suka kai ta asibiti da suka kai ta asibiti sai asibitin suka yi mata yan abin da za su yi mata sai suka ce nan da sati biyu ta dawo za su cire mata.
Shiri ne mai kyau saboda sometimes za ka ga yawanci in ka tara iyalai da yawa wani kila baka da yanda za ka yi ka tarbiyance su, saboda haka in kai spacing daga wannan zuwa wannan insha Allah za ka sami yanda za ka tarbiyantar da yaranka. Kuma in aka duba yanayin lafiyar yaran da ita kanta uwar yawan haihuwarta dole zai iya haifar mata da matsala a lafiyance, suma kuma yaran za ka ga irinsu sun fi yawan samun rashin lafiya saboda yawan ita uwar ma ba lallai ta iya kula da yanda lafiyarsu take ba.
Kin taɓa amfani da magungunan ƙayyade iyali?
Na taɓa yi sau ɗaya.
Ya taɓa baki wata matsala?
Eh, gaskiya ya bani.
To dama lokacin da kika sha ba likita ne ya sa kika yi abin nan ba?
Gaskiya ba likita ba ne.
To da matsalar ta samu ya akai?
Asibiti na ta da na je sine suka bani shawara cewa kawai na daina shan wannan magani sai idan al'ada ta zo a wata na gaba, to sai suka bani shawara ga irin maganin da ya kamata na dinga sha.
Sai dai masana harkokin lafiya sun bayyana cewa indai har mace ta je asibiti kafin ta fara amfani da magungunan na tazarar iyalin ba za ta fuskanci wata matsala ba, kamar yadda ƙwararriyar ma'aikaciyar lafiya Madam Amina Shatima ta bayyana.
Ya danganta ga inda ka je kai neman naka maganin tazarar iyali din, saboda shi yana da kowanne ne daga ciki, a kwayoyi ne na sha allura ne roba ne da za a saka maka cikin mahaifa, yana da ka'idodin da ake bi kafin a saka shi, kuma sai ka je wurin kwararru wanda sun kware a wannan fannin tazarar iyali, to su ne za su bincika ka su duba ka su in suka duba ka kun ka zabi wannan ne ba dan yanda aka duba yanayin jikinka ya karbe ka ko ba zai karbe ka ba za a gaya maka bai karbe ka ba ga abin da za a baka, amma in ka je wani chemist ka je inda ba wanda ya kware ga wannan aikin bane za a baka abin da bai dace da jikinka ba, in kuma bai dace da jikinka ba dole ne za ka samu wayannan matsaloli.
Kwararriyar ma'aikaciyar lafiya Madam Amina Shatima kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto daga kanan Dabo, Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
To jama'a, abin da ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.